Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka. Masauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yusuf Aliyu Harandene tare da Murtala Faruk Sanyinna da sauran abokan aikin mu muke gabatar muku da shirin a yau. Yau Laraba 18 ga watan Maris shekara ta 2020. Kafin ku ji abin da muke dafa da shi, bari mu fara da kanin labarai.
Hukumar Lafiya ta Duniya WHO ta buƙaci gwamnatoci da su aiwatar da tsauraran matakai na yaƙi da ƙwayar cutar coronavirus domin daƙile ƙaruwar mutane masu kamuwa da kuma mutuwa sakamakon wannan mummunar cutar a nahiyar Turai da wasu sassan duniya. An saka sababbin matakan hana zirga-zirga a Malaysia kamar yadda aka fara a kasashen kungiyar tarayyar Turai, inda aka hana 'yan kasashen waje shiga kasashen. China ta bada sanarwar kwace takardun izinin aiki da ta baiwa wasu manyan kafafen yaɗa labarai guda uku a matsayin martani ga haramcin da Amurka ta dora wa wasu kafafen yaɗa labarai na ƙasar China.
Kanin labaran kenan, muna kuma tafe da cikakkun labaran duniya. Bayan labaran duniya da rahotanni, za mu kawo muku maimaicin shirin ciwon emerge wanda Aisha Mazu za ta gabatar muna. Amma duk kafin nan, sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni.
Hukumar Lafiya ta Duniya WHO ta buƙaci gwamnatoci da su aiwatar da tsauraran matakai na yaƙi da cutar COVID-19 domin daƙile ƙaruwar mutane masu kamuwa da kuma mutuwa sakamakon mummunar cutar a nahiyar Turai da wasu sassan duniya. Har yanzu ana samun bayanan masu kamuwa da cutar da kuma waɗanda take kashewa masu yawan gaske daga yammacin yankin Pacific da ya haɗa da ƙasar China. Amma Turai da take ta biyu a yanzu ita ce tafi yawan masu kamuwa da cutar da waɗanda take kashewa fiye da dukkan sauran yankuna idan haɗa su guri ɗaya. Hukumar Lafiya ta Duniya ta ce yana da wuya a iya bayyana wani takamaiman dalilin da ya haifar da wannan yanayi a Turai. Mai magana da yawun hukumar Christian Lemire ya faɗa wa muryar Amurka cewa hukumar sa ta yi ta yin gargaɗi tsawon makonni cewa wannan mummunar cutar za ta yi kamari ta kuma ci gaba da yaduwa ba kakkautawa a fadin duniya. Lemire ya bayyana cewa kasashe da dama ba su da shirin gudanar da gwaje-gwaje da gano masu cutar idan ta kama mutane. Yace kuma wasu kasashen da dama suna fama da rashin kwarewa ta aiwatar da waɗannan muhimman matakan kariya. A yau Laraba aka saka sababbin matakan hana zirga-zirga a Malaysia kamar yadda aka fara a kasashen kungiyar tarayyar Turai, inda aka hana 'yan kasashen waje shiga kasashen yayin da gwamnatoci suke kokarin hana yaduwar annobar cutar coronavirus. An tabbatar da mutum sama da 500 sun kamu da cutar a Malaysia, kada kuma za a killace su na tsawon makonni biyu. A Saudi Arabia ma jami'ai sun faɗa wa kamfanoni masu zaman kansu da su saka ma'aikatansu su rika aiki daga gida idan hakan zai yiwu. Kana kuma waɗanda suke zuwa wurin aikin to su ɗauki matakai na bada tazara a tsakaninsu. Tuni wasu kasashe suka ɗauki waɗannan matakai domin hana cuɗanyar mutane a wurin taruwar jama'a. Kasashen Italiya da Spain da kuma Faransa yanzu haka suna ƙarƙashin tsananin hana zirga-zirga yayin da suke fama da adadi mai yawa na waɗanda suka kamu da cutar a duniya. Kawo yanzu an sami mutane uku da aka tabbatar da sun kamu da cutar coronavirus a Najeriya, to amma tuni da aka shaida wa jama'a cewa su daidaita halayyarsu domin hana ƙara yaduwar cutar. Majami'u da bankuna da wasu cibiyoyi ne ke kan gaba wajen yin waɗannan sauye-sauyen. A majami'u da dama a Abuja, babban birnin Najeriya, akan auna mutane a kuma ba su safar hannu da sinadarin tsafta da kuma ƙyallayen rufe baki da hanci kafin su shiga wurin ibadar. Hukumomin majami'un sun ce ɗaukar matakin ya zama wajibi bayan da ma'aikatar lafiya ta ƙasar ta tabbatar da mutum na farko da ya kamu da cutar a ranar 28 ga watan Fabrairu. Sauran wuraren taruwar jama'a ma kamar bankuna da makarantu da otal-otal suna ɗaukar nasu matakan. Wasu bankunan kan auna yanayin zafin jikin duk masu hulɗa da su da suka ziyarce su da kuma tabbatar da cewa suna da sinadaran tsaftace hannuwa tare da su. Kawo yanzu dai ba a sami mutuwa ko ɗaya sanadiyar cutar ba a Najeriya, inda hukumomi ke fatan ɗorewar hakan idan 'yan ƙasar sun ci gaba da ɗaukar matakan kariya.
Yanzu bari mu fara da rahotonmu na farko. Gwamnatin tarayyar Najeriya ta ba da tabbacin samun ƙaruwar mutane masu ɗauke da cutar coronavirus a ƙasar. Babangida Jibrin ya hada muna wani rahoto na musamman akan wannan cutar a Najeriya.
Ministan Lafiya Tarayyar Najeriya Dr. Osagie Ohanere ya tabbatar da karuwar mutane 5 masu dauke da cutar coronavirus a Najeriya. A wata hira da yi da manema labarai a birnin Abuja, ya bayyana cewa mutane 5 din dukkanin su an same su ne a birnin Lagos. Sun hada da wata mata da diyanta da kuma wasu 'yan Najeriya guda 2 da suka dawo daga kasar Burtaniya, sai kuma wani ba Amurka da ya shigo Najeriya ta kan iyakokin Najeriya da Jamhuriyar Benin. Yanzu dai adadin masu dauke da wannan cuta a Najeriya sun kai mutum 8 kenan, kamar da ministan ya yi bayani. Tunda farko dai sai da gwamnatin tarayyar Najeriya a yau dinnan ta ba da sanarwar tsagaita zirga-zirga tsakanin 'yan Najeriya ko kuma 'yan wasu kasashe da ake fama da cutar ta coronavirus da suka hada da Amurka da China da Italiya da Korea ta Kudu har nan zuwa makonni 4. Kafin daukan wannan mataki dai sai da majalisar dattijai da na wakilai su ma a jiya suka yi kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya da ta hana shiga ko fita ta filayen jiragen saman Najeriya domin kare 'yan kasar daga kamuwa da cutar coronavirus. Ita ma kungiyar likitoci ta tarayyar Najeriya ta yi kira ga gwamnatin Najeriya tun farko da dauki wannan mataki da kasashe da dama suka dauka na killace kasashen su daga kamuwa da cutar ta coronavirus. Kafin daukan wannan mataki dai sai da shugaban kasa Muhammadu Buhari a daya gefen ya dakatar da bikin wasanni na kasa da aka saba gudanarwa wanda ake sa ran fara shi a mako mai zuwa a jihar Edo, kamar da ministan wasannin Najeriya Mr. Sunday Dare ya shaida yan jaridu a Abuja. An dauki matakin ne domin kare 'yan Najeriya daga kamuwa ko baza cutar coronavirus da ke ci gaba da addaban kasashe daban-daban na duniya. Bayan wayannan matakai dai har ila yau gwamnati ta tarayyar Najeriya ta dakatar da bada shaidar idanun shigowa Najeriya da ta bullo da shi a tashoshin jiragen saman Najeriya har sai wani lokaci a nan gaba, tare kuma da shawartar duk wasu 'yan Najeriya da ma kasashen waje da suka fito daga irin wayannan kasashe su killace kansu na makonni 2 domin tantancewa ko suna dauke da wannan cuta ko kuma a'a. Tuni dai gwamnatin tarayyar Najeriya ta ba da umarnin hana jami'anta zuwa kasashen waje domin halartar wasu taruka ko kuma taron bita kamar yadda aka saba. A sanarwar da ya bayar sakataren gwamnatin Najeriya Boss Gida Mustapha ya ce an dauki wannan mataki ne domin kare 'yan Najeriya daga cutar coronavirus. Sakataren gwamnatin ta Najeriya dai ya kasance shine shugaban tawagar kwamitin kota kwana da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya kafa da zummar bibiyan yaduwa da kuma matakin da za a dauka na kare 'yan kasar daga cutar coronavirus. Ya zaka ma dai gwamnatin ta tarayyar Najeriya ta ba da umarnin rufe cibiyoyin horar da masu yi wa kasa hidima bayan sun shafe kwanaki 10 kacal. Matakin dai an dauke shi ne shi ma domin kare masu yi wa kasan hidima da sauran 'yan Najeriya daga bazuwar cutar coronavirus. Babangida Jibrin, Murya Amurka daga Najeriya.
A gaida Babangida Jibrin. Yanzu kuma bari mu je ga labaran duniya kashi na 2.
China ta faɗa a jiya Talata cewa za ta kwace takardun izinin aiki da ta baiwa wasu manyan kafafen yaɗa labarai guda 3 a matsayin mai da martani ga haramcin da Amurka ta ɗora wa wasu kafafen yaɗa labarai na ƙasar China. Ma'aikatar harkokin wajen China ta faɗa wata sanarwa cewa 'yan jaridar Amurka masu wakiltar mujallun New York Times da The Wall Street Journal da kuma Washington Post da takardun izinin aikin su ke ƙarewa ƙarshen shekara da su gabatar da takardun nan da kwanaki 10. Sanarwar ma'aikatar harkokin wajen China ta ce ba za a yarda su ci gaba da aiki a matsayin 'yan jarida a China da Hong Kong ba da kuma yankunan Macau da ke ƙarƙashin gwamnatin China. Ma'aikatar ta hakikance cewa kwace takardun izinin aikin martani ne ga abin da ta ce take haƙƙin da aka yi wa kafafen yaɗa labaran China ba gaira ba dalili. Tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden ya yi gagarumin nasara akan Sanata Bernie Sanders a zaben fitar da gwani na jam'iyyar Democrat da aka gudanar a jiya Talata a jihohin Florida, Illinois da kuma Arizona. Biden na kan gaba da Sanders da kashi 62 da kashi 23 bisa 100 a kusan dukkan ƙuri'un da aka kirga a Florida, inda shugaban Amurka Donald Trump ya tashi. An kuma sami rata makamanciyar wannan a Illinois, inda Biden ya sami kashi 59 bisa 100 akan kashi 36 bisa 100 na Sanders. To sai dai ratar na da dan sauki a Arizona, inda can ma Biden ne ke kan gaba da kashi 42 da kuma kashi 30 bisa 100. Da wannan nasarar da Biden ya samu a jiya Talata a karo na uku da yake neman tsayawa takarar shugabancin Amurka a cikin shekaru fiye da 30, a yanzu ya yi nasara a zaben jihohi 19 daga cikin 24 akan Sanders, da ya bayyana kansa a matsayin ɗan Democrat mai aƙidar gurguzu da ya lashe takobin jagorantar juyin juya halin tattalin arziki, ciki har da sauya fasalin tsarin kiwon lafiya na Amurka baki ɗayansa.
Gaida Murtala Faruk Sanyin nan da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu bari mu leƙa jamhuriyar Nijar, inda mahukuntan kasar suka ɗauki matakan kariya dangane da annobar coronavirus. Sule Mummuni Barma ya haɗa mana wannan rahoton.
Mayar da hankali akan matakan rigakafi ita ce ɗaya-ɗayar hanyar da ta ragewa ƙasashe masu tasowa irin su Nijar domin kare kai daga annobar cutar coronavirus, inji shugaba Isu Muhammadu, ganin yadda abin ke ƙoƙarin zama gagarbadau ga ƙasashen da suka mallaki manyan asibitoci da ƙwararrun likitoci. Mafarin ɗaukar matakan rufe iyakokin sama da na ƙasa da makarantun boko, gidajen cin abinci da na shan barasa da dai sauransu. A ra'ayin wani ɗan Nijar Ibrahim Kantama, gwamnatin ta tsara akan gaba.
Ita annoba in ta zo, to addini ya yarda da a kiyaye, dole mu yi haƙuri. Ba fa ƙasar Nijar ba ce kaɗai ko Afirka, a duk duniya ne wannan masifar ta shawa. Mataki da gwamnatin Nijar ta ɗauka ya yi daidai. Abinda za mu raka ta da addu'a da kuma mu ci gaba da roƙon Allah, Ubangiji Allah ya yi mana wannan masifa. Ni na tabbatar ita hukumar Abadan san tabbatar, kawai abu ne da ya zo dole kuma dole a amshe shi da hannu biyu.
Matakin gwamnatin ta Nijar ya haramta taron mutanen da yawansu ya zarta 50. Kuma abin zai shafi bukukuwan suna da aure da makamantansu. A cewar shugabar kungiyar matasa ta Genome Falmata Taya, akwai alamar fice makaɗi da rawa wajen bullo da wannan tsari.
An ce da suna da arme ba a tara mutane, kai ga harkar kaga ta yiwu. In an ce makarantu a kula saboda yara ƙanana-ƙanana ne su mun yarda, saboda su yara ba su san ciwon kansu, ba su san komai, ba su iya kare kansu. Amma in anka ce arme da suna ko mutuwa ko zina'ida a ce ba a tara mutane, ai an kawo matsala. Kai kaga yayu a gida guda kare an samu dangin mutum 50, kuma an ce ka auce mutum 50. Gaskiya wanga tsari a sake diba shi.
Sai a ranar 20 ga watan da muke ciki ne matakan rufe iyakokin kasar ta Nijar ke soma aiki. To amma a ganin shugaban kungiyar muryar talaka Nasir Saidu, irin wannan jinkiri ba zai haifar wa kasa da mai ido ba.
Jirgi yana aizawa yau, yana aizawa gobe, yana aizawa banda gobe kamin doka ta fara aiki. Tunda an ce rigakafi ne ba a samu wanda ya kamu ba, to dokokin da an ka ɗauka su fara aiki tun a yanzu da an ka ɗauke su. Babu hujja a ce sai nan da kwana uku ko kwana biyu su fara aiki. Na biyu, mun ga wasu ƙasashe an ɗauki matakin ne na taimaka ma 'yan ƙasa waɗanda an ka hana ma hitowa. Ko nan ƙasarmu yana iya kai ga a ɗauki matakin ne na hana cin kasuwa, na hana duk wani sana'o'i waɗanda ya kamata a ce talaka sun yi ga wani lokaci. Ba mu wata idan wannan abu ya zo, to ya kamata a ce tun a yanzu gwamnati ya tanadi ko ya ɗauki wasu matakin ne na tallafa ma talakawa, na ba su taimako, yanda in sun ka zauna cikin gidansu za su ci gaba da rayuwa su da 'ya'yansu.
A jawabinsa na jiya Talata da daddare, shugaban ƙasa Isu Muhammadu ya tabbatar da cewa kawo wancan lokaci ba a samu ɓullar wannan cuta a nan Nijar ba. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule Mummuni Barma. Annobar coronavirus ta takaita abubuwa da dama a rayuwar yau da kullum, wanda ta wuce duk wani abun da ake tunani a yau. Malaman addinai ma ba a bar su a baya ba wajen kiran jama'a domin kariya ga wannan cuta ta annobar coronavirus. Kungiyar Jama'atul Nasrul Islam Jigwis ta yi wannan kiran. Nasiru Adamu El-Hikaya daga birnin tarayya Abuja ya hada muna wannan rahoton.
Shugaban Jibir Sheikh Abdullahi Balalawo ya ce yana da kyau Najeriya ta dauki matakan da suka zama wajibi kamar sauran kasashen duniya wajen rigakafin cutar corona. Matakan koda sun hada da dakatar da zirga-zirgar da bata zama wajibi ba da kuma kula da yadda jama'a ke cutanya. Hakanan malami ya buƙaci musulmi su kyautata dabi'unsu da gujewa duk abin da zai kai su ga saban Allah. Shugaban Najibu ya buƙaci gudanar da addu'o'i na musamman na Al-Qanot don neman taimakon Allah ga kawo ƙarshen wannan annobar. Malami ya ce idan aka samu annoba ba a yarda mutane su nufi inda annobar take ba, sannan waɗanda ta riska a gida su dakata a nan su nemi magani.
Sannan kuma babu laifi a kiyaye duk wani abin da zai haifar da yaduwarsa. Shi yasa manzon Allah ya hadisin cewa idan annoba ya sauka a ƙasa, in kai kana cikin wannan ƙasan to karka fita don karka dauka ka yada. Idan ko wanda bai shigo ba shi ko kar ya taso ya shigo, kar ya zo ya samu ko kuma ya kawo wata fitina ta shigo. To idan manzon Allah ya mana wannan ya nuna kowace ƙasa ta dauki matakin kare kasanta da rufe bodoji na kasanta don kada irin wannan annoba ya shigo. Wajibi ne kasar mu Najeriya ta dauki wannan.
Sheikh Balalo yayi addu'ar Allah ya kawo ƙarshen wannan cutar don jama'a su samu damar ci gaba da umra da kuma zuwa aikin hajjin bana da za a fara a ranar 28 ga watan Yuli.
Ina koyi masifa in ya sauko kuma zai haifar da cutar da kowa, wannan babu laifi a dauki wannan. Amma lalle maluma su yi nazari akan wannan, saboda wuraren ibada su ne wurin da zamu je mu roki Allah ya yi mana wannan bala'o'i. Saboda haka kafin bala'in ya sauko a dauki matakan toshe duk wani kafafi. Shi yasa hanyoyin shigowan al'umma cikin ƙasa kamar yadda sauran ƙasashe suka dauki mataki mu ma mu kiyaye. Sannan yanzu kuma kafin abin ya sauko, Allah ya sauke mu yawaita yin addu'o'i a masallatai a tsaya a ita Al-Qanut. In ana yi, in Allah ya yarda, duk inda bala'in yake sai Allah madaukakin sarki ya yi maganin sa. Saboda lokacin da bala'i ke saukowa ana yin addu'a da bala'in da addu'an za su hadu. Saboda haka addu'an zai yi maganin bala'i. Ku yawaita yin sadaka, ku yawaita yin addu'o'i irin wannan bala'o'i sun sauko, Allah madaukakin sarki na maganin su da addu'o'i da kuma yin sadaka.
Ita ma babbar kungiyar tariƙar Tijjaniya, Jam'iyyatu Ansaruddin Tijjaniya, ta buƙaci duk iyayenta su zauna a gida su yi addu'a bayan dage taron Maulidin Shehu Ibrahim Inyas. Sakataren kungiyar na Najeriya Alkasin Yahaya Yawuri ya fitar da sanarwar bayan taron gaggawa na kungiyar a Abuja.
Umarnin Khalifa Maulana Sheikh Ahmad Tijjani Ibrahim Yes radiyallahu ta'ala anhu da shawaran Sheikh Sharif Ibrahim Saleh radiyallahu ta'ala anhu al'akari da wannan kalubale na annoba na cutan coronavirus da ya addabi duniya. Kamar yadda gwamnatin tarayya ta bida, muna sanar da janye Maulidin Shehu Ibrahim Yes radiyallahu ta'ala anhu na garin Sokoto wanda aka shirya a ranar Asabar. Kowa ya zauna a gidanshi ya yi addu'a kamar yadda addini ya tanada.
Akalla dai an kafe takardun sakonni a ma'aikatan gwamnatin Najeriya da ke shawartar mutane su ankarar da jami'an lafiya da zarar sun game alamun corona. Nasiru Adamu Alhikaya, murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Nasiru Adamu Alhikaya. Masu sauraro, har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum masauraro. Aisha Mu'azu ce take muku maraba da kasancewa da shirin ciwon ƴamace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Yau za ku saurari ƙarshen tattaunawar da muka fara tun makonni uku da suka gabata akan dalilan da ya sanya ma'aikatan jinya suke kyarar masu naƙuda. Wanda muka fara tun makonni uku da suka gabata tare da malama Saratu Garba Abdullahi da kuma Dr. Khadija Abubakar Ibrahim. Kuma za mu tashi ne akan ansar Saratu bayan da na yi mata tambaya akan bambancin a yanayin aiki a Indiya da Najeriya. A yi sauraro lafiya.
To gaskiya a Indiya, bambancin Indiya da Najeriya shine mutanen Indiya sun fi yawa amma akan na Najeriya. Sai dai asibitocin Indiya suna da ma'aikata sosai. Misali a shift daya za ki samu ma'aikata nurses, za ki samu misalin guda 10 zuwa guda 15 waɗanda suke kula. Saboda a Indiya duk shekara ana graduating masu master a nursing sama da 30,000. To ku kinga suna da ma'aikata sosai, aikin har ya kasance yawancin su ma wa'in su ma ba su da aikin yi. To gaskiya suna da yawan amma kuma suna da ma'aikata. Saboda haka wannan matsalar ta aiki ya muku yawa, patient sun muku yawa, gaskiya ba su da ita sosai kamar mu.
To malama Khadija, ko za ki mana bayani game da haihuwa a Najeriya da yanayin haihuwa a nan Amurka?
Gaskiya ya sha bamban. Misali a Najeriya, kamar yadda kuka yi bayani a baya, kayan aiki da wajen karban haihuwan ma duka wani abu ne tunda har yanzu ya still developing da sauranmu. Nan daga ranar da kai registry ma yadda za su tarereye ka, yadda za su karbe ka, za su yi maka kaman kwai ne duk abun da kake so. Aka kuma ka zo haihuwan rarzashi duk wani abu da za su maka na ya izin kai sinka duk za su nuna cewa suna tare da kai. Ko ba wani naka a wajen za su yi abun da ya kamata. Wannan kuma saboda suna tsoron dokansu in wani abu ya faru da kai su ma za su shiga matsala. Siriya mu kuma an ɗauki mutum aiki ba ruwan shugabannin da su duba su ga me kake yi. Ka yi aikin ne baka yi ba, ka zo baka zo ba, wata ya yi za a baka kuɗinka. Wanda a nan kuma dole sai sun duba quality of aikin da ka yi yadda ya kamata kafin ma za a biya ka kuɗinka. Kuma idan baka yi yadda ya kamata ba za a karɓi license ɗinka. So yanayin saka ido ne ya sa mutane mu suna bari daga Nigeria, suna aiki a Nigeria su bari su zo nan, kuma dole su bi dokan nan din saboda saka ido. Amma a Nigeria saboda
kina nufin hukumomi ya kamata su kafa dokoki, banda kafa dokokin a tabbatar cewa dokokin nan suna aiki.
Su tabbatar cewa duk wani ma'aikaci da suka ɗauka ya yi abun da aka ɗauke shi ya yi. A tabbatar a saka ido a duba cewa ya yi abun da ya kamata a yi, wannan ma zai kawo sauƙi. Tunda same mutanen Afirka ɗin suna zuwa ƙasashen waje suna nan birbik, yawancin ma'aikatan ma in ka duba za ka ga irin wannan na Afirka ne ma suka fi yawa. Amma kuma suna bin dokoki, me yasa? Saboda ne ana fa'ido. In ba su bi ba za a kore su, za ma a iya kwace license ɗin su kwata-kwata, ba za su iya aiki a ko'ina ba.
Malama Saratu.
Kamar yadda ta ce ɗin gaskiya, rashin wani tsari da za ya kasance yana sa ido a kan ma'aikatan cewa, tun da misali mu a Najeriya, idan za a ɗauke ka aiki babu wani abu da ake baka na kaman a ce an baka wani kundi a ce wannan da shi ne zai tafiyar da aikinka. Misali, babu wani tsari na ce wato wannan mu asibitin mun ba da ƙarfi ne a bangare kaza, saboda haka in mun ɗauke ki aiki ke a matsayinki na nasga, abubuwan da muke expecting daga wajenki za ki aikata.
Wato kina nufi har yanzu da sauran rana a kaba?
Har yanzu da sauran rana a kaba. Sannan kamar yadda Dr. Khadija ta ce, kuma babu sa ido, bayan ba mu da ƙa'idan a rubuce, saboda haka in mutum ma ya zo aikin, a'a ya zo shi ya yi abin da bai kamata ba ne, oho,
ba wanda ya sani,
saboda ba a bibiya ana gani. To inda a ce ana bibiyan kuma, inda a ce gashi za a ce misali kin ga yanzu in ka zo aiki kana zuwa za kai clocking in, akwai za a dauki yatsanka ko a ga cewa kai aiki, sannan kana da abubuwa da za ka rubuce a matsayinki na notice da za ki amfani da su, da za a ga cewa kin yi aiki kaza maybe za a assign miki patient kaza, a ce ke za ki kula da wannan patient a wannan shift din. Duk akwai tsari irin wannan. To amma mu babu wannan tsarin gaskiya. Kawai in an dauke ki kawai ana expecting komai za ki. Misali kinga a Najeriya, za a dauke ki aiki a matsayinki na nurse, a wani lokacin ke za ki aikinki na nurse, za ki aikin likita, za ki aikin cleaner, za ki aikin dalla, za ki aikin psychologist, za ki
wato nauyin aikin yana yi wa ma'aikatan jiya din yawa wasu lokacin.
Ina nufin ba wai ma'aikatan jiya kaɗai ba, kowa a asibiti suna da wannan budget din. Misali wani lokacin za ki ga an aiko likita, zai ya kamata a ce ka zo kai wani abu kaza, sai ya dige kuma da wani aiki da wanda baya cikin matsarin aikinsa. Saboda babu wanda zai yi wannan aiki.
To kullun ana kukan cewa ya kamata a samu ƙarin mata a fannin kula kiwon lafiya. Yaya za a yi a tabbatar da cewa waɗanda za su shigo su ma sun aiwatar da ayyukansu kamar yadda ake buƙata?
Gaskiya ina ga abin da ya kamata a yi shi ne a fito da tsari wanda zai raba wa kowa aikinsa. Misali a ce ga ka'idoji da in aka ɗauke ki aiki a matsayinki na ma'aikaci jiya ko a matsayinki na ungozo, ga tsarin aikin da zaki, ga abin da ake tsammanin zaki achieving a wannan lokacin ko kuma a wannan ranar ko kuma a wannan shift din.
Masu sauraro, da hakan muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan makon. Sai kuma makon gobe ku ji mu da wani sabon shirin ciwon ƴamace. Yanzu a madadin bakin namu da kuma duk waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku, musamman ma wacce ta daidaita mana sauti, Julie Leathers Gresham, ni Aisha Mu'azu nake cewa ku kasance lafiya. Ma'assalam.
gaida Aisha Ma'azu, yanzu bari mu kawo muku kadan daga cikin ra'ayoyinku da kuke aiko mana ta hanyar sakon email.
Sakonmu da farko da cewa assalamu alaikum VOA Hausa. Muna addu'a Allah ya kawo muna karshen annobar cutar coronavirus kasashen mu na Afirka da ma sassa na duniya baki daya. Amin sun amin. Sakon haɗin gwiwa daga Amina ƴar Fulani da Kadoro Digaga ɗan Fulani Warji daga jihar Bauchi. Wannan sakon na cewa salam VOA Hausa. Gargaɗi da ƙwararru suka yi wajen amfani da kyalle da ake amfani da su wurin rufe baki da hanci da kuma safar hannu ba su hana yaduwar cutar coronavirus cikin al'umma. Biri yayi kama da mutum, Allah ka tsare mu. Daga Alhaji Umar Forever da Adam A. Adam da Salu Arike min Potescom jihar Yobe Nigeria. Sai kuma sako da ya fito daga Mamudu Salu Kaura na Moda jihar Zamfara. Yace samun ƙwararru mutum biyar da suka kamu da cutar coronavirus a Najeriya wata barazana ce ga daukacin 'yan Najeriya. Muna roƙon Allah ya muna katangar ƙarfe da wannan cutar corona. Ya Allah ka hana wannan cutar zuwa yankin mu na arewa dake da matuƙar rauni wurin tsarin kiwon lafiya da kuma yawan matalauta. Muna yaba wa gwamnati bisa matakin hana waɗansu 'yan ƙasashe 13 shigowa a cikin ƙasar. Sakon mu na ƙarshe ya fito ne daga Ahmed Abacha Machina da Kawu Kawu Mai Goro Kumsa. Suka ce fatan alheri ga ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Ya Allah muna roƙonka ba dan halin mu ba, ka dube mu da idon rahama, ka kare mu daga annobar cutar coronavirus. Waɗanda kuma suka kamu da cutar a faɗin duniya, Allah ka ba su lafiya, amin.
To a gaida Baba Yakubu Makeri da wasiƙun masu saurare. Yanzu kuma ga labaran duniya, amma wannan karan a takaice.
Hukumar lafiya ta duniya WHO ta buƙaci gwamnatoci da su aiwatar da tsauraran matakai na yaƙi da ƙwayar cutar coronavirus domin daƙile ƙaruwar mutane masu kamuwa da kuma mutuwa sakamakon wannan mummunar cutar a nahiyar Turai da wasu sassan duniya. An saka sababbin matakan hana zirga-zirga a Malaysia kamar yadda aka fara a kasashen kungiyar tarayyar Turai, inda aka hana 'yan kasashen waje shiga kasashen. China ta ba da sanarwar kwace takardun izinin aiki da ta baiwa wasu manyan kafafen yaɗa labarai guda uku a matsayin martani ga haramcin da Amurka ta ɗorawa wasu kafafen yaɗa labarai na ƙasar China.
Masu sauraro, baki ɗaya iyakacin abin da za mu iya kawo muku kenan a yanzu a cikin wannan shirin namu. Sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu zuwa anjima da daddaren ku, za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin abokin aikin nawa da ya taya ni gabatar da shirin, Murtala Faruk Sanyinna, da wadda ta jagoranci shirin, Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku, Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Yanzu kuma sai a saurari shirin yau da gobe. Bis salam.